sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na daren yau Juma'a 16 ga watan Satumba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa wata kungiyar farar hula a Jamhuriyar Niger ta kaddamar da wata sabuwar dabara na tunkarin gwamnati akan kwato yancin talakawan kasar. Muna kuma da rahoto akan yadda kasashen Afirka suke tunawa da sarauniyar Turai da kuma irin tasirin da ta yi akan nahiyar su. Kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda jami'an tsaron Kamaru suke samun nasara akan 'yan awarin kasar wanda Muhammad Awal Garba ya shirya mana. Akwai kuma labaran wasanni, to amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Ukraine sun ce sun gano cibiyoyin azabtar da mutane a kalla 10 a yankin da suka kwato daga hannun Rasha a gabashin kasar. Wannan na zuwa ne bayan gano wani wuri da aka binne garuruwaki kusan 450 a wata makabarta da ke kusa da birnin Izium. Dakaran Rasha sun kwace birnin da ke yankin Kharkiv har sai da sojojin Ukraine suka kaddamar da wani farmaki da ya kai ga fitattakar sojojin Rasha daga yankin a ƙarshen makon da ya gabata. Wani babban hadimin shugaban Ukraine, Mykhailo Podolyak, ya ce wannan shine ɗaya daga cikin wuraren binne jama'a da aka gano a kusa da Izium. A yankunan da aka mamaye, tashin hankali, azabtarwa da cin zarafi sun auku tsawon watanni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana son ta tura wata tawaga da za ta binciki wurin da aka bayar da rahoton binne mutanen da kuma gano a yanayin da suka mutu. A yau Juma'a kasar Jamus ta karɓi ragamar ayyukan kamfanin man rashinal Rosneft da ke Jamus don samar da makamashi, wanda a kwanan baya aka samu katsewar ayyukan bayan da Moscow ta mamaye Ukraine. Reshen kamfanin Rosneft da ke Jamus, wanda ke tace kimanin kashi 12 cikin 100 na mai a kasar, an maida shi a ƙarƙashin kulawar ma'aikatar tattalin arziki da muhalli ta Jamus, a cewar wata sanarwar ma'aikatar. Sanarwar ta ce cibiyar za ta magance barazanar samar da makamashi. Matakin karɓa ikon ayyukan kamfana na zuwa ne a daidai lokacin da Jamus ke ƙoƙarin yaya kanta daga dogaro ga man Rasha. A kwanan baya dai Moscow ta dakatar da kai gas Jamus ta bututun man Nord Stream 1. Akalla mutane 10 suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa a yankin Marche da ke tsakiyar ƙasar Italiya, a cewar hukumomin ƙasar a yau Juma'a. Yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane 4 da suka ɓace. Kimanin milimita 400 na ruwan sama ya sauka cikin sa'o'i 2 zuwa 3, inda ya shafa titunan garuruwa da dama da ke kewayen Ancona, babban birnin yankin da ke gabar tekun Adriatic. Jamkar girgizar ƙasa ce ta faru, abinda Ludovico Carbani, magajin garin Serra Sant'Abbondio, ya faɗawa gidan rediyon RAI kenan. Hotunan da jami'an kwana-kwana suka fitar sun nuna masu aikin ceto a cikin kwale-kwale suna ƙoƙarin kwashe mutane a garin Senegalia da ke kusa da teku, yayin da wasu suka yi yunƙurin kawar da tarkacen da ke kan wata hanya. Stefano Aguzi, shugaban hukumar kare farar hula na gwamnatin yankin Marche, ya ce ruwan saman ya yi ƙarfi sosai fiye da yadda aka yi hasashe. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a ƙasar Kyrgyzstan ta sanar cewa ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da makwabciyarta Tajikistan da ke tsakiyar nahiyar Asiya, bayan da rikicin kan iyaka tsakanin ƙasashen biyu abokan hulɗar Rasha ya rikide ya kai ga amfani da tankokin yaƙi da makaman roka. A baya dai ƙasashen da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet sun zargi juna da sake tado da fada a wani yanki da aka yi takaddama a kansa, har mutane akalla 3 suka mutu, wasu da dama kuma suka jikkata. Yarjejeniyar tsagaita wutar ta fara aiki ne daga karfe 10 agogon GMT, a cewar jami'an tsaron kan iyaka na Kyrgyzstan a wata sanarwa. Da safiyar yau Juma'a ne dai Moscow ta buƙaci ƙasashen biyu su tsagaita wuta. Ƙasar Kyrgyzstan ta ce dakaran Tajikistan sun yi amfani da tankokin yaƙi da manyan makamai suka shiga wani ƙauyen Kyrgyzstan suka kuma yi lugudan wuta a wani filin jirgin saman garin Batken da wasu wurare da ke kusa. A nata bangaren, Tajikistan ta zargi sojojin Kyrgyzstan da kai hari kan wani ofishin jami'an tsaro na wajen gari da wasu ƙauyuka guda 7 da manyan makamai duk a yankin. A jiya Alhamis, shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce ya fahimci cewa China na da tambayoyi da damuwa game da matakin sojojin Moscow a Ukraine, yayin da ya tattauna da shugaban China Xi Jinping a Uzbekistan. A fili dai, China ta nuna ba za ta tsoma baki a batun kan mamayar Rasha a Ukraine ba tsawon wata 7 kenan, kamar yadda shi ya bayyana cewa ɗaya daga cikin muhimman manufofin harkokin waje na Beijing shi ne ya kamata ƙasashe su mutunta iyakokin juna. A wani jawabi da ya yi da aka nuna ta talabijin a farkon tattaunawarsa a Samarkand, Putin ya faɗa wa shi cewa muna matukar mutunta matsayin abokan hulɗarmu na China dangane da rikicin Ukraine. Mun fahimci tambayoyinku da damuwarku akan wannan batu, kuma a yayin wannan ganawar a yau ba shakka za mu fayyace komai dalla-dalla. Kalaman na Putin na zuwa ne a daidai lokacin da Ukraine ta samu nasarar sake kwato wurare da dama a cikin 'yan kwanakin nan a yankin arewa maso gabashin kasar da Russia ta yi ikirarin mamayewa a makonnin farko na yakin da ta fara, wanda Moscow ke ci gaba da kira aikin soja na musamman.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ko bai ga wato sauye-sauye da rasuwar sarauniya Elizabeth za ta kawo a Burtaniya, kasashen Afirka na ci gaba da tunawa da tasirin da sarauniyar ta yi a nahiyar su. A kasar Kenya, mutane suna tunawa da yadda Elizabeth din ta ziyarci kasar a matsayin gimbiya, amma ta koma kasar a matsayin sarauniya a shekarar 1952. Manazarta sun yi tsokaci akan yadda sarauniya Elizabeth ta taimaka wajen kawo ƙarshen mulkin mallaka na Burtaniya a kasashen Afirka. Sai dai duk da cewa dangantaka tsakanin kasashen da Burtaniya ta gyaru a lokacin mulkin ta, amma har yanzu akwai tabo na barnar da mulkin mallakan yayi. Gadin rahoton Juma Majanga daga birnin Nairobi.
Ta zama sarauniya yayin da take ziyara a Kenya, kuma ita ce basarakiya ta ƙarshe ta mulkin mallaka a Afirka. Hawanta kan karagar mulki ya zo ne a daidai lokacin da ƙasashen Afirka suka yi ta neman 'yancin kai. Sarauniya Elizabeth ta biyu dole ne ta mayar da hankali wajen kawar da daular mulkin mallaka na Burtaniya.
She was able to adjust to the reality.
Ta samu damar daidaitawa da tabbatar da ƙarshen daular, sannan ta canza wancan koma bayan daular zuwa abu mai kyau, wani abu na gama gari wanda mutane za su iya zama wani bangare. Ƙungiyar ƙasashen renon Ingila wato Commonwealth. Ga wasu 'yan Afirka, mulkin mallaka na Burtaniya daidai yake da cin zarafi. Suna zargin sarauniya mai wakiltar muradin Burtaniya da aikata ta'asa a wancan lokacin.
I personally will not forget that I was in.
Ni da kaina ba zan manta cewa na kasance a gidan yari na tsawon shekaru 7 ba. Ba zan manta an kulle ni tare da mahaifina ba. Ba zan manta ba na bar ƴaƴana tsawon shekara 7 ba abinci, ba ilimi. Wannan ba zan taba mantawa da shi ba.
Food without education, that I will never forget.
Amma gani yadda aka yi mulkin mallakar ya gushe shekaru da dama, tunanin kurakuran mulkin Burtaniya Afirka yana dusashewa.
She was many things to many people.
Ta kasance abubuwa da yawa ga mutane da yawa. Ga waɗanda aka musu mulkin mallaka a lokacin mulkin mallaka, ita ce alamar mugunta, wanda shine mulkin mallaka. Da zuwan 'yancin kai, ta iya canza kanta zuwa abar ƙauna, kuma a matsayinta na mutum, ta kasance abin so. Sarauniya Elizabeth ta kasance abar sha'awa sosai tare da kallonta a matsayin abin koyi da mutane da yawa a nahiyar.
The legacy she's left will really.
Abinda za a iya tunawa da ita zai sa sunanta yayi karko sosai a cikin zukatan masu tasowa. A gare ni abin bakin ciki ne kawai. Ina nufin abin bakin ciki ne ga mutane a duniya musamman ma Ingila. Ban taba sanin wani mai mulki da ya dade haka ba. Dan haka don wannan ya faru yanzu yana nufin kowane mutum yana da karshe. Masu sharhi sun ce babban abin da za a iya tunawa da sarauniya Elizabeth shine samar da kungiyar kasashen rainan Ingila wato Commonwealth. Kuma da mutuwar sarauniya makomar wannan kungiyar yanzu tana kan sabon sarki. Sarki Charles na uku.
Rahoton Juma Majanga kenan daga birnin Nairobi. To yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger. Kungiyar nan ta farin hula mai suna MPCR da ta shahara wajen gwagwarmaya da gwamnati a jamhuriyar Niger akan yaki da tsadar rayuwa da ma karbo yancin talakawa. Ita ce ta shirya wani gagarumin gangami a duk fadin kasar don wayar da kawunan al'umma game da sabbin dabarun gwagwarmaya tare da kaucewa dokokin kasar ba. Kamar yadda ɗaya daga cikin mambobin kungiyar ya bayyana wakilinmu Haruna Mamman Bako.
Yau mun zo nan ga Tawa wurin da zamu yi taro tsakaninmu da abokan aikinmu na nan ga Tawa waɗanda suke wakilta MPCR da kuma sauran abokan aiki masu harkokin aiki na ƙungiyoyin harafulla tare da su mu samu mu tattauna bisa kai ga yanayin aiki yadda ya kamata a dinga yin shi a cikin kwanciyar hankali da kuma biyayya ga dokoki na ƙasa da yake aiki ne wanda ake yi don saboda al'umma tare da al'umma da amfanin al'umma kenan yana da kyawun za a yi shi a ce kowa ya san aikin shi kowa yana yin aikin shi daidai da ya kamata ba cikin ba an samu matsaloli. Aikin da za su shirin yi bayan mun tahiyar mu ya zamanto cewa wanga taron da muke gani zai ba su dama ta su yi aikin su cikin kwanciyar hankali saboda kowa ya san menene aikin harakulla kuma shi aiki na harakulla a dinga bambanta shi da aiki na siyasa a dinga kuma bambanta shi da aiki na gwamna aikin gwamnati aiki ne na sa kai da ake yi dan talaka da ake yi tare da talaka.
Shin ana iya cewa wakilan talakawan kasar a wannan gangamin na Tawa ko sun ankara game da manufar kungiyar wajen gogawa da gwamnati ta hanyar waɗannan sabbin dubarun? Malam Agali Ali Sipan ɗaya ne daga cikin wakilan al'umma.
Abubuwa na waye makai suka yi mana wanda za mu kiyaye abubuwa waɗanda a hasari tsakaninmu da gwamnati shi ne suka gaya mana irin waɗanga dabaru da sun ka zo yanzu daidai na su zo da su ga lokaci wanga yanda kungiyoyi waɗanga sun ka sake dubaru yanzu an kara mana karfi kuma da wasu hayoyi kuma na dabaru yanda za mu shigo su yalla su yarda da mu.
Kasancewa duniya na tafiya a cikin sabon sauki da ma sabbin dabaru ta hanyar kayan ayyuka na gwagwarmaya ko menene manufar yin wannan gangamin na Tawa da sauran yankunan kasar? Ita ce tambayar da na yi wa Nasar Sa'idu ɗaya daga cikin masu ba da horo a wurin wannan gangamin.
Kasan tunda muka fito da babban wannan taro na ƙasa da ake cewa conference national mun yi zaɓin ta yadda demokaradiyya kenan wannan shuhuda da aka yi ta ba 'yan ƙasa nauyi na farko a lokacin zaɓe ya kamata in za mu zaɓen nan mun zaɓi magabata na gari kuma an yi zaɓen cikin shuhuda da dokoki suka sa kuma za mu biye su sau da ƙawa bisa siyasar da za su yi don saboda biyan buƙatar matsalolin da ke garinmu na 'yan ƙasa tunda garinmu ne za a amsa kuɗi tunda mutane sun da cewa gwamnati ba wata mashi bace ke gare shi ba a'a duk aikin da gwamnati yake yi kuɗin da yake samu nan namu muna ba da su a cikin jangali a matsayinmu na ma'aikaci ko na barikin gwamnati ko na barikin mai zaman kanshi ko ɗan kasuwa ko mabukaci tunda duk abin da muke sai da a cikin shi gwamnati yana gangari wa'annan kuɗin su ne gwamnati ke tattarawa da bashi da yake ɗaukowa a waje da kasashe da ke taimaka mu su ne ake tattarawa don a yi aikin biyan bukata.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda jami'an tsaron Kamaru suke samun nasara akan 'yan awarin kasar wanda ya shirya mana ga kuma rahoto.
ga dukkan alamu dai hukumomin tsaron kasar jamhuriyar Kamaru suna samun nasara akan yan awali masu dauke da makamai wadanda suke bukatar dasa kasar jamhuriyar Kamaru gida biyu bangaren ingilishi da kuma bangaren faransanci matsalar ta fara ne dai yau shekaru 4 zuwa 5 da suka gabatar da wala sumuradin su ga gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru da majalisar dinkin duniya har da uwa uba kasar da taiwa kasar Kamaru mulkin malaku kasar Faransa domin ganin cewa wai ana takura musu a kasar ta jamhuriyar Kamaru kuma ba a ba su al'amuran da suka dace ga bangaren na ingilishi da suna da jihohi ne guda biyu a kasar ta Kamaru yanzu dai hukumomin tsaron kasar yanda suke faɗi cewar suna samun nasara a kan al'amuran tsaro a wannan shashen tunda aka kai sabbin janarori waɗanda yanzu haka suke gudanar da aiki baji ba gani Alhaji Danko Mamuda ɗaya ne daga cikin waɗanda suke bayar da shawarwari kan sha'anin tsaron a bangaren na yan awari ya ce akwai alamar nasara a wannan tafiyar da ake yi ta yanzu haka
ya kake ganin yanzu abubuwan da suke faruwa a wannan bangaren naku shin gwamnati na ce tana cewa tana cin tana samun nasara akan masu dauke da bindigogi akwai ƙarshen gaskiya a ciki
to assalamu alaikum jama'a wannan zance gaskiya alhamdulillah don kware da gaske sama da shekara 4 zuwa 5 ana ba ta kashi tsakanin sojojin gwamnati da yan aware to amma a yanzu sojoji sun fara cin nasara gwamnati ya fara cin nasara akan yan aware domin yan awaren kansu ya rabu sun rabu kaman kashi 8 ko wani kungiya na jayayya da waɗannan kungiyoyin to wannan sai izamanto sai aka samu nasara kuma suna gallazawa yan uwansu azaba ma'ana garkuwa da yan adam suna karban kudaden wuraren su da yi musu ma duka a gonakin su da gidajen su to wannan sai ya juya a wannan al'amari mu farin hula muka gwammace a hada kai da jami'an tsaro saboda su magance wannan matsaloli to saboda haka yanzu dai muna ganin nasarori fiye da yanda ake tsammani
amma wadansu suna cewa canje-canje da gwamnati ta yi ne na janarorin kasar Kamaru kamar yadda yanzu aka kawo janaral Usaini Jibo da kuma janaral Buba Dumakiyo ake ganin cewa kamar su ne suka canza akalin zaman lafiya a wajen wanda yanzu haka ake ta kokarin kame su masu dauke da bindigogin haka ne
to kwarai da gaske wannan zance da akwai gaskiya cikin sa domin kamar shi general Bubon da dauko su a can arewa mai nisa an ga rawan da ya taka game da Boko Haram shi ya dakale su a ciki a wannan yankin din to kwarai da gaske zuwansa da shi
Usaini Jibo
yawa da shi general Usaini Jibo gaskiya su yan awari sun fara mafi rikita daga jin za a kawo musulmai wannan gudun to alhamdulillahi kuma sun zo akan sun san yaƙin cikin daji da lunguna da saguna to insha Allah suna kurmushe waɗannan mutane zuwa su mu kan mun ji daɗi don mun ba su haɗin kai 100% muna aiki tare da su ba su yi mana barazana mu farin hula kaman waɗansu da suka gabata
Alhaji Aljana shan adawa ne na jam'iyyar da tafi karbuwa a bangaren na yan awalin kasar jamhuriyar Kamaru SDF ta Nijan Burundi shi ma ya yi mana tsokaci kan al'amuran da yake faruwa a bangaren na yan awalin sannan kuma da yanda gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru take samun nasara tsakanin ta da masu dauke da makama
farkon tambayar da kai kake tambaya lallai kuwa gwamnati suna ci gaba ko kuwa suna ci gaba da samun nasara a bangare masu amfani da harshen ingilishi domin me kake wannan tambayar domin cewa suna kashe wato ɗan su manya-manyan wanda suke ɗaukar su kamar manyan mutane daga cikin masu talon don tarzoman ɗin na amfani na bangare mai amfani da harshen ingilishi to kawo gwamnatin nan ba a gane kanta san wallahi ta wannan bangaren suna ce muna su ba su san su ba ma ko ba su san ma da wa za su yi ba domin an ce musu su zauna su sasanta a san yadda za a yi a samu zaman lafiya shi su ba su san su ba wai da wa za su zauna su sasanta to ka gani akwai lokaci kuma sun kashe mutum daya bishe su sun kashe manya daga cikin wadannan mutane to kaga wannan bangaren bamu da wani abin da zamu iya fada a ciki idan mu je gwamnati ba ta fadan gaskiya gaskiyan al'amarin din gaskiyan abin da yake ficewa a can kaga wani lokacin ma har ka tuna cewa kaman da akwai dai wadansu da ba su so ma wannan tashin hankali din ya kare ni na da gani da cewa kuma suna ci gaba din lalle ku sun nuna cewa babu wani ci gaba domin kwanan nan zaka duga cewa an canja manyan rundunar sojoji an kare jenerali guda biyu aka canja musu suna da kai general Hussein Jibo da kuma general Dabo Kayo su biyu nan wanda da su ne manyan jenerali na rundunar wato sojoji da ake kira su biyu wato masu yara ne matasa wanda aiki su bi ake tana da musu aiki dai wato inda wani tashin hankali tashi su ake turawa gaba tukuna to kaga an canja wadannan kuma an nuna cewa gwamnati ta nuna cewa ta tura wadansu sojoji na musamman da yin wannan yakin din a gudun lokaci wato kenan ba ci gaba tuntuni din ba a ci gaba wato har wadansu matakai ake dauka domin a samu a ga ko an ci gaba a wannan bangaren din na bangaren neman zaman lafiya dangane da zuwan yara kuma makaranta kai makashi na satin da picin nan dai ake ce su waɗannan masu nema su raba kamarun din gaba daya sun tsara yanda suke tafiyar da nasu bangaren kasan din domin suna dauka kaman kasan su ne wato ko ni litinin ba a fituwa ne kuma wannan litinin da picin din ba mamaki wani mota ya yi loda yan fasinja je da bisu ka tsare shi aka kashe mutane shida a ciki to kaga kenan har yanzu suna da iko a wannan bangare ya nuna cewa har yanzu suna da iko a wannan bangare ba makarantar nan da kaman wuya a ce yara suna zuwa makaranta
Alhaji Garba Abubakar ɗaya ne daga cikin masu fada'a a jam'iyyar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru masu mulkin kasar yau kusan shekaru 40 kenan LDPC ko CPDA ta shugaba biya sannan kuma tsohon mai bayar da shawara ne kan sha'anin tsaro a kasar jamhuriyar Kamaru ga tsokacin da ya yi a yayin da na yi masa wannan tambaya
Assalamu alaikum Malaji Awal naso mutane su gane cewa a shashin rainon Ingilishi an koma karatu ko da yake ba kuma yadda mutane suke amani ba amma da yawan yara sun koma waɗansu kuma a inda waɗannan 'yan aware suke da ƙarfi suna hana yara tafiya makaranta amma duk da haka gwamnati ya ɗauki mataki ya ƙara manyan 'yan tsaro ana kamantawa yara kuma suna koma makaranta a hankali kazan shi wannan yakin da nasu ku gane abu ɗaya ba yaki wanda ake san mutanen din mutane ne a sibi suke rukun suke abin su ba a gane su to shi da ga al'umma wannan jihar guda biyu suke tsoro da yawa domin fita sun da wasu wanda da su suke zama suna zama da su san cewa su bane to kaga shi da kaga wannan sai abin al'umma fararen kuda suke kiyayewa suke jan baya idan sun je kada bude fatirai ko kuma kada ta makaranta ake ci amma gwamnati da sabon manyan 'yan tsaron da ya tura ya an yi nasara daga saka wa'annan sababbin zuwa a yau an rage abubuwa da yawa ko da yake a shashin Southwest da akwai inda suka kai hari kwanakin da ya sati ba suka kashe mutane shida amma ana samun gwamnati ta samu nasara kuma al'umman wa'ansu jihohin din suna ba da gwamnati goyon baya to ba za a ce gwamnati ba ta ci gaba ba a nasara ba gwamnati na nasara a hankali dai za a samu mafitan wannan matsala domin babban matsala ne da yake rusa yake rusa tattalin arzikin Northwest da Southwest na tsammanin dai gwamnati ya yi kokari kuma duk wani dan kamaru yana fatan cewa aka samu wannan sauki da kuma gwamnati na ci gaba da kokarinsa ina jin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wannan tashin hankali dai a kasar jamhuriyar Kamaru ya mai da hannun agogo baya musamman ma wajen gudanar da tattalin arziki da kasuwanci da sha'anin ilimi a bangaren na yan aware Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to gaida Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
da kuma ne wani abu da suke kai kan kowace ruwa da sun tafiwa na don su kawo da yadda ake yi a kasar samu da ido kuran da wani babban taro domin ganin yadda za a yi wa kulukulu din kasar jamhuriyar kamar yaran fuska shekaru da dama da suka gabata akwai matsaloli na kasancin kofin cikin gida na kasar jamhuriyar kamar kuma kwamfanar wasan da ake gudanarwa kowace shekara ana samun akasi amma shugaban Peka Fudin Edo Samuel ya ce cikin watanni biyar da ya gare kan kujerar tafi da wannan hukumar wasan wannan kafar ta rasa da yawan kuje kamar ya samu warware matsaloli kasancewar dacan ɗan siyasa ne da suke da ba kujerar wanda ba sa sana'ar buga tamola a duniya sai kuma mu jefa idanu na gasar cin kofin wani ne wani ne a nahiyar Turai a wannan shekara ta 2022 da kwarfin masu tabula ne da kwarfin Paris Saint-Germain a wannan mako ta kasar Faransa da ya zai da ta ci masu bi na balabalai guda uku masu bi kuma ta jefa kwallo da a ragar ta Paris Saint-Germain sai kuma ita kuma ta samu nasara da ci biyu da nema ga kwarfin RB Leipzig sai kuma kwarfin Chelsea anda suka kara da RB Salzburg sun yi kunnen doki kowane ya jefa wa dan uwansa kwallo da alaga club din Paris kuma sun kara da club din Barcelona anda kwallo ta Barcelona ta ci su balabalai guda hudu su kuma Sevilla basu jefa ko kwallo da alaga ta Barcelona ba sai dai a wani karawa ya kai na biyu a club din cha club din Barcelona ta kwashi balabalai guda biyu a babban club na kasar Jamus bayan Munich ita kuma club din Barcelona ba su jefa ko kwallo guda daya a ragar ta bayan Munich ba da ke can kasar Jamus ba mu a wannan ba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
jami'an Ukraine sun ce sun gano cibiyoyin azabtar da mutane a kalla goma a yankin da suka kwato daga hannun Russia a gabashin kasar wannan na zuwa ne bayan gano wani wuri da aka binne gawarwaki kusan 450 a wata makabarta da ke kusa da birnin Izium dakarar Russia sun kwace birnin da ke yankin Kharkiv har sai da sojojin Ukraine suka kaddamar da wani farmaki da ya kai ga fitattakar sojojin Russia daga yankin a ƙarshen makon da ya gabata wani babban hadimin shugaban Ukraine Mikhail Podolyak ya ce wannan shine ɗaya daga cikin wuraren binne jama'a da aka gano a kusa da Izium a yau juma'a kasar Jamus ta karɓi ragamar ayyukan kamfanin man Russian Rosneft da ke Jamus don samar da makamashi wanda a kwanan baya aka samu katsewar ayyukan bayan da Moscow ta mamaye Ukraine reshen kamfanin Rosneft da ke Jamus wanda ke tace kimanin kashi 12 cikin 100 na mai a kasar an maida shi a ƙarƙashin kulawar ma'aikatar tattalin arziki da mahalli ta Jamus a cewar wata sanarwar ma'aikatar aƙalla mutane 10 suka mutu sakamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliyar ruwa a yankin Maki da ke tsakiyar ƙasar Italiya a cewar hukumomin ƙasar a yau juma'a yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da neman mutane hudu da suka ɓace kimanin milimita 400 na ruwan sama ya sauka cikin sa'o'i 2 zuwa 3 inda ya shafa kan titunan garuruwa da dama da ke kewayen Ankonia babban birnin yankin da ke gabar tekun Adriatic tamkar girgizar ƙasa ce ta faru abinda Ludovico Carvani magajin garin Sierra Santa Bondio ya faɗa wa gidan rediyon RAI kenan a yau juma'a ƙasar Kyrgyzstan ta sanar cewa ta amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da makwabciyarta Tajikistan da ke tsakiyar nahiyar Asiya bayan da rikicin kan iyaka tsakanin kasashen biyu abokan hulɗar Rasha ya rikide ya koma yakin da ya kai ga amfani da tankokin yaki da makaman roka a baya ne kasashen da ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet sun zargi juna da sake tado da fada a wani yanki da aka yi takaddama a kansa har mutane aƙalla uku suka mutu wasu da dama kuma suka jikkata
To masu sauraro, da haka je muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauki da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta shirya ta kuma bada umarni. Sai kuma injiniyanmu na wannan darin Mr. Patrick Deya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku mu kwana lafiya. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin. Assalamu alaikum.